Saka mai wuya.
To a yin kai magana shekaru sai ka kama cewa kunun zaki ne yake neman ya ba koko tsoro kenan inda zai yi. Tunda Atiku da Buhari wajejen shekaru menene bambancin su?
Ai filibi ga ma yau a APC in ka kasa ta kashi 10 kai ta kus duga NPD
ko wannan quality din da ya magana na Atiku gaskiya ina jin kila ko dai yana son ya tsara ma miya gishiri ne ko kuma yana son ya aji abinda ba inda muhallin shi yake ba.
To jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwarmu da ku a wannan shiri na tsakamar ruwa na yau a wannan rana mai tarihi mai muhimmanci wacce kuma a cikin ta ne muke so muhawara ta musamman akan zaben shugaban kasar Najeriya na shekarar nan ta 2019. Duk da cewa akwai jam'iyyun siyasa da dama da ke cikin wannan zabe din, mu mun takaita nazarinmu da kuma muhawararmu ne akan su manyan jam'iyyun nan guda biyu, wato PDP da ta tsaye da tsohon mataimakin shugaban kasa Abubakar Atiku wazirin Adamawa da kuma jam'iyyar APC da ta tsaye da shugaba Muhammadu Buhari. Kuma maudu'in namu mai sauki ne, tambayar kawai ita ce shin wane ne ya cancanci ya samu ƙuri'ar 'yan Najeriya a wannan zabe?
Sunana Isa Ma'azu Darma. To ai wannan ba sai na gaya maka ba, shugaba Muhammadu Buhari kowa ya san irin al'amarin shi tare da al'umma, yanda ya shiga cikin jinin zakatan 'yan arewa 'yan Najeriya, ba za ka taɓa sa mutane suna gajiyawa akan tafiyar Muhammadu Buhari. An tabbatar da cewa shugaban Muhammadu Buhari insha Allah shi zai nasara sai an dawo wannan hilin 29 ga watan Mayu na shekara mai zuwa, sai an dawo domin rantsar da shugaban Muhammadu Buhari.
Sunana Sanata Hassan Muhammad Nasiha Jalman Guso, kuma ɗan takarar sanata a Zamfara ta tsakiya. Ni cancanta nake dibi. Janar Buhari ya gwada an gani shekara 3.5, kuma har yanzu mun kasa gane menene manifesto ɗin Janar Buhari. Amma Atiku Abubakar a matsayin shugogagge ya yi mataimakin shugaban ƙasa tsawon lokaci, ya yi zama controller na custom, ya yi shiga takarar shugaban ƙasa sau ɗaya sau biyu, don haka ya zama gogagge a siyasa, kuma ya gane menene matsalolin Najeriya. Ishu ne na wa zai iya kuma wa zai jajirce. Makarabai ne da shi kenan su ceto wannan ƙasa.
To rayuwar su 'yan Najeriya kenan game da wannan maudu'in namu. To domin gudanar da wannan muhawara akan kowane ne ya cancanci ƙuri'ar mazaɓen Najeriya, wakilin mu Abuja Nasiru Adamu Alhaka ya zaƙulo su gidan 'yan siyasa guda biyu, ɗaya daga APC na biyun daga PDP. To Nasiru, muje
gani nan a ofishin sashen Hausa na muryar Amurka a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za mu ɗauki wannan shiri na tsaka mai wuya, wanda kuma darasin mu shine wane ne ya dace a zaɓa tsakanin Buhari da Atiku. Wato ma'ana Buhari an sake bashi dama shine dan takarar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, zai nemi tazarce kenan in Allah ya yarda. Sannan shi kuma Atiku Abubakar, tsohon mataimakin shugaban Najeriya, ya samu tikitin takara a babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP, wacce bata ma dade dama da barin fadar gwamnati ba a 2015 bayan mulkin shekaru 16. Ina tare da Alhaji Ibrahim Kabir Masari, wanda shine sakataren jin daɗi ko walwalar jam'iyya na headquarters jam'iyyar APC. Sai kuma ina tare da Sanata Sa'idu Umar Kumo Garkon Gombe, wanda shine coordinator, wato shugaban campaign na shi Atiku Abubakar a Arewa maso gabas. Bari mu fara da wannan tambayar kafin mu shiga muhawarar kai tsaye. Alhaji Ibrahim Masari, waɗanne dalili ne zaka bamu kamar guda biyu zuwa uku waɗanda zaka gamsar da 'yan Najeriya cewa ya dace a sake bawa shugaba Buhari dama?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Na farko dai muna yi ma Allah godiya da Allah ya azurta Najeriya da talakawan Najeriya da kyakkyawan shugaba adali wanda yake jin warin abin da ake kira rashawa da cin hanci, wanda har ya zuwa yanzu tun daga ran da ya fara shiga gidan soja account ɗaya ke gare shi har ya zuwa yanzu.
Garkuwan Gombe a Rayuwar Sanata Sa'idu Umar Kumo, kai ne coordinator ko shugaban campaign na shi Atiku Abubakar na Arewa maso gabas. Me za ka ce, kai kuma waɗanne dalili za ka bayar da mutane za su gamsu su zaɓi Atiku a wannan karan?
To alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai muna godiya da wannan dama da BOA ta bamu don mu yi irin wannan mujadala ko mu yi wannan hamayya tsakaninmu. Na farko dai lokaci ya yi da ya kamata ɗan Najeriya ya san damansa zuwa hagunsa. Tabbatacce ba za ka ce President Buhari mai cin hanci ne da rashawa, babu wannan. Amma kuma a yanzu lokaci ya bude kamata bai cancanci ɗan Najeriya su zabe shi ba. An ba shi dama, an gama shekara ko ba a gama shekara hudu, to abin da ya kamata shine a samu canjin yanayi. Na farko dai Atiku Abubakar, abin da yasa ya kamata ɗan Najeriya su dukufa su kuma mai da hankali gare shi domin a zabe shi a wannan zabe mai zuwa na 2019, saboda ɗaya daga cikin alkhairai da Najeriya za ta samu shine ta zabi Atiku Abubakar, domin yana ɗaya daga cikin ɗan Najeriya ƙwararru akan harkoki da dama, fannoni da dama, inda ya zarce ma shi president ne yau kenan. Na farko yana da quality na batun maganin cewa ya san mai shugabanci, kuma shugabanci irin wanda wannan zamani ke ciki, ba shugabanci irin wanda zamani ya wuce da shi ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, ɗaya daga cikin ɗaya abin da ɗan Najeriya za su yi alfahari da shi ne ya taɓa harkar kasuwanci, shi ɗan kasuwa ne, don haka ‘yan kasuwa suna yin alfahari da shi. Saboda haka in har Allah ya ba shi dama ya hau mulkin Najeriya, fannoni da dama duka wanda zamani ya zo da su, Atiku Abubakar zai iya tafiya da su, zai iya kuma inganta su domin jin daɗin ɗan Najeriya da kuma zaman lafiya ɗan Najeriya da kuma cigaban ƙasar Najeriya gaba ɗayanta da kuma Afirka gaba ɗaya.
Alhaji Ibrahim, naga ka san koyar da kai ka yi shiru kafin mu ci wannan gabar, kamar akwai abin da kake son faɗa.
Na'am, gaskiya ne, abin ya bani mamaki ne, kamar yanda mai girma distinguished senator Umar Kumo ya yi maganar Atiku, wannan quality inda ya magana Atiku, gaskiya ina jin kila ko dai yana son ya ƙara ma miya gishiri ne, ko kuma yana son ya aji abin da ba inda muhallin shi yake ba. Saboda Atiku ai ni banga wani abun burgewa da ‘yan Najeriya za su kalla gare shi ba, har za su ce za su zaɓe shi, domin a nan ne muka zauna a tarayyar Najeriya ya yi mataimakin shugaban ƙasa shekara takwas, kuma shekara huɗu ta farko kafin Obasanjo ya gane ko shi wane ne, shi ne mulki Najeriya, domin dukkan waɗansu na ɗanaɗe ministoci ne da waɗansu manyan hukumomi na gwamnati Atiku yake naɗawa ba Obasanjo ba. Kuma a hanyar da
amma dai Obasanjo shine shugaban ƙasa ba,
amma Obasanjo ne shugaban ƙasa, amma ai ba baban nan Atiku shine mulki Najeriya, kamar yanda aka yi lokacin da aka yi ne da ainihin Alex Ikweme da shagari, kowa ya sani ya saka mushi dama, ya taka rawar da ta dace. So saboda haka yana nan hanyar zuwa da dashi, hanya ta tun daga nan Abuja ta tashi zuwa Jos, ta tafi zuwa Bauchi, har ya zuwa koko in ce daga Bauchin ta tashi zuwa garin mai girma a sanatan tarayyar Najeriya a Garkon Gombe, ta wuce zuwa ainihin jihar Atiku ta haihuwa, wato Adamawa. Kullum sai Allah wa dare mutane suke yi direbobi, babu ranar da za a tafi ba a mutu ba, amma ya kasa yin komai bai gyara ta ba. Kuma kai ka sani an aka koma ga maganar abinda ‘yan Najeriya ko ko duk duniya ma ta raja a gari shi, yanzu magana ta cin hanci da rashawa a kunan wajejen. Kai ka san dai yanda halin yake ciki yanzu, tun daga yanan muna magana cewa duk shugabanni suna zuwa America, shi kawai America nan ba da zuwa.
Ibrahim Masari, za mu ɗauko wannan nan gaba, garko na san tabbas na ga kana kallon sa, akwai amsa da abun kamar ko ya baka dariya ne.
Wato ka san kamar yadda ka sani, kamar alama duk masu sauraron mu za su fahimci cewa kamar kowa yana neman ya kare gwanin sa ne kawai, ko da akan ka'ida ko ba akan ka'ida ba, ko da abin daidai ne ko ba daidai. Na tabbatar maka wannan magana na mafi yawa da su magana ‘yan APC ko ko jam’iyyar APC dun ba soyanta suka riƙe cewa wai Atiku Abubakar bai gyara hanyar Adamawa zuwa Gombe zuwa Bauchi ba. Wannan ita magana ita kaɗai ake riƙe da ita, wadda kuma ina son tabbatar muku cewa zan yi bayani a kanta. Na farko dai tukunna, duk yadda kai a harkar na presidential system, babu inda mataimaki ke tasiri. Duk wanda ka ji an ce maka deputy, ko aka ce maka vice, ko aka ce maka mataimaki, duk dai mataimaki, to sai sai mai abin bayan nan ne zai yi tasiri. A wancan karon da yake maganan cewa ai Atiku shi mulkin Najeriya, wato mutane za su yi mamaki a ce Obasanjo yana nan, Atiku shi ne ke mulkin Najeriya. Abin da kawai Atiku ya samu harkar jam'iyya. Harkar jam'iyya ba san ji bai damu da ita ba yau ta barta hannu a tiku jam'iyya. Amma duk abin da kasan harkar mulki babu abin da Obasanjo ya saka mata ku shi babu. Wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da aka samu. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa lokacin da Obasanjo ya zo ya ce yana neman ya koma takara na biyu ya zama jam'iyya ta wahal da shi domin a lokacin Atiku shi jam'iyya ta sani don shi ne yake harkar jam'iyya. Amma harkar gwamnati babu inda mu dukan mun sani, shi kansa Alhaji Ibrahim ya sani, muddin kana mataimaki sai ka nemi alfarma wajen mai gidanka.
Ba gaishe ku. To wannan ita ce shimfidar ta wannan muhawarar da muka soma a yau, wacce kuma za mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya yarda, inda kuma za mu duba zargin da ake yi a Atiku na cewa ya ƙi gyara hanyoyin mota na jihohin Arewa maso gabacin Najeriya wanda suka hada da jihar Taiwa ta jihar Adamawa. Kuma da yake da Atiku da Buhari duk musulmi ne ‘yan Arewa ko Fulani, to wani mizani ‘yan Najeriya musamman su mutanen Arewa za su yi amfani da shi wajen yanke shawarar wanda za su zaɓa daga cikinsu. Muna fata za a biyo mu rana wa Tewu domin jin yadda za ta kaya. Yanzu muna godiya ga bakin namu, wato Alhaji Ibrahim Kabiru Mansari da Sanata Sa'idu Umar Kuma garkuwan Gombe, da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Alhikaya wanda ya shirya mana wannan muhawara kuma ya cilo mana ita zuwa nan Washington. Kuma a madadinsa ni ne Ali Mustapha Sakwato a Washington ɗin. Sai anjima, huta lafiya.